الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا وانا مجلسي نشدا شكين مجالس إمنا تفسير القرآن دميكي أشكين وطن رمضان وانا مسلاتي na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da albarka da kariya a yau 6 ga watan Ramadan hijira ta 1446 kuma a shekara ta 2025 ta miladiya a shi ma 6 ga watan 3 kenan a za mu fara amsa tambayoyi kafin mu tashi a aya ta wa idza qila lahum ku wa idza qila lahum taqu ma baina aydikum aya ta nawa kenan ta 46 na'am tambayoyi da jiya aka aiko ba ma ida amsa su ba ta farko wanda yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina maka fatan alkhairi Allah ya ji kan hajjia amin yace tambaya ta ita ce menene ila'i kuma ya ake yin sa kuma wani dabi'a ce mace za ta yi ta cancanci ila'i wallahi malam matata ba ta kyautata min kuma ba na son sakinta saboda dalilin fadin Allah wala tansawul fadla bainakum amma wallahi malam ba ta kyautata min gashi hakan ya sa ni da ita kowa baya ta kowa ce nake so na yi mata ila'i ko hakan zai sa ta gyara Allah ya kara lafiya da imani amin a ila'i asalin ma'anar sa rantsuwa a wato Allah ta'ala ya ce wala ya'tali ulul fadli kada ma abuta falala su rantsuwa daga cikin ku itala daga ila din ne ala yuli idan mutun yayin rantsuwa saboda haka ma'anar ila'i shine mutun yayin rantsuwa cewa ba zai kusanci matarsa ba wanda daya daga cikin hanyoyi ne da mazaje suke yi ma matan su a jahiliya sai a bar mace ta zauna ita ba a zaman aure ba ita ba sakata ba to sai alqur'ani yazo sai sanya masa iyaka aka sanya iyaka wata hudu Allah ya ce lil ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur wadanda suke yin rantsuwar rashin kusantar iyalan su to za a saurara musu tsawon wata hudu to sai aka sanya mai ilahi tsawon wata hudu to idan tsawon wata hudu yayi mutum bai a wato bai kariya rantsuwar ba ta hanyar ya komo ya ci gaba da alakar auratayya to matar tana da haƙƙi ta ɗaukaka al'amarinta zuwa ga alƙali shi kuma alƙali zai umarce shi da ɗayan abubuwa guda biyu ko dai ya warware rantsuwa ya ko kuma ya sake ta idan bai kowane ɗaya daga ciki ba sai alƙali ya sake ta saboda in aka wuce wata hudu cutarwa ne ga mace me cutarwa za ta cutuwa a ɗabi'arta kuma za ta iya cutuwa a addininta domin wannan zai iya sanya ta ta shiga hanyar saɓa ma Allah to a bisa haka shari'a ta yi la'akari da wannan to shi hanyar da shari'a ta zo da shi yayin da mace ta zamanto ba ta kyautatawa ƙauracewar yana daga ciki amma ba sai da rantsuwa ba ba sai da rantsuwa ba idan mutum ma ya ƙaurace ba tare da rantsuwa ba ya sanya ma kansa mudda babu laifi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙaurace ma matansa tsawon wata ɗaya yace ba zai kusance su ba ba zai so wajen su ba tsawon wata ɗaya shi ne da ya tare a wannan bili a cikin gida bai dawo ba sai bayan kwana 29 shine har Aisha radiyallahu anha take a yi wata bai cika ba yau kwana 29 sai ce bai watan da kusan yayi irin dabi'ar mata ta nuna kan cewa wai ita bata damu ba wata na cikin damuwa amma aka tsanci a mata to don haka akwai kusurki da kusurki na matan bacin tsoftawa mace farkon suwa to da suke matar kawa a sannan kuma da ƙauracewa a ƙauracewa to amma tana da tashi da ta shari'a ya karɓa wata hudu ba za ta wuce haka ba wannan shine ila'i to akwai abin da yake ɗaukar hukunci ila'i ko ba ila'i ba ne idan mutum ya ƙaurace ma matarsa ba tare da ya yi rantsuwa ba ya rabu da ita baya kusantar ta to idan har ya kai mutar ila'i ko bai ce ya yi ila'i ba ya zama mai ila'i kuma shari'a ta ba ma macen da mijinta ya mata haka damar ta ɗaukaka al'amarinta ya zuwa ga shari'a shari'a kuma za ta umarci mijin ko dai ya dawo ya yi fai'u wato shine ya dawo ya ci gaba da mu'amalar aure ko kuma ya yi saki in kuma ya ƙi sai alƙali ya raba auren na'am ko bai gaya mata ba ya zamanto mai ila'i sai dai idan uzuri ne ya sanya shi kamar rashin lafiya wannan wani abu ne daban amma shi ma ko haka din ne za ta iya ɗaukaka ƙara sai dai idan irin wannan ne shi ana ba ma mutum shekara ɗaya domin ya nemi magani idan shekara ɗaya ta wuce bai samu abin da zai inganta lafiyarsa ba ya dawo ya ba ma matarsa haƙƙin auratayya to shi ne alƙali zai iya wato raba auren saboda haka akwai bambanci tsakanin ila'i da halin rashin lafiya shi ila'i mutum ne ya sanya ma kansa ya ƙi a kusantar iyalinsa to shi wannan muddarsa wata huɗu shi kuwa a rashin saduwa da iyali saboda uzurin rashin lafiya to shi wannan ana sanya shekara ɗaya daga ran da mace ta kai ƙara shi ma sai ran da ba daga ran da ya ƙaurace in ba daga ran da mace ta kai ƙara daga ran da ta sanar da alƙali cewa gashi mijinta ya ƙaurace mata to sai a bashi dama a ce to sai in aka ji cewa in ya ce uzurinsa shine rashin lafiya ko kuma ya kawo dai ko menene hanzarinsa sai a bashi shekara ɗaya kan ya je a cikin shekara ɗaya ɗin nan ya samu ya dawo da mu'amalar aure sannan wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya ji kan hajjiya da magabatan mu amin Allah ya yi wa rayuwa albarka ya albarkaci zuriya amin ya ce ni ne nake yaran shago mun yi da mai gidana zai rinka kawo mun abinci amma wani lokacin baya kawowa sai ya ce in ɗauka a shagon in ci abincin amma yanzu cinikin shagon ya canza in na ce zan rinka ɗaukar in ci abinci a cikin kuɗin za mu samu matsala saboda irin mutanen nan ne masu zargi shine da muka zo lissafi sai ina ƙara masa kuɗi don in rinka samun wanda zan sha ruwa don wallahi kwana ukun da suka wuce sai dai in sha ruwa kawai in haƙura don kar na ɗauka mu samu matsala ni kuma abin ya dame ni malam ya matsayin wannan yake a shari'a nagode Allah ubangiji ya yi wa rayuwa albarka a sha ruwa lafiya to ya halatta ya zamanto daga cikin ladan wanda yake aiki ya zamanto ciyar da shi to kuma ciyarwar sai a zamanto ciyarwa ne girma abu ne a cikin shari'a kai ka san ƙarfin kantin kuma idan za ka iya cin abinci to da miya da nama ɗan naman da ake ci nama yanka ɗaya yanka biyu da yanka uku ba ka ce za ka ci da kaza da farfe su ba to sai ka ɗauki abin da yake shi ne bil ma'ruf daidai gwargwado a cinikin kantin wannan a shari'a ba ka da laifi saboda ladanka ne kuma abu ne wanda yake ka yi shi bil ma'ruf to amma in ka yi shi bisa abin da yake ba ma'rufi ba me ya ba ma'rufi ba ka yi abin da yake ya fi ƙarfinka ka ce ka kira mai abinci ka ce a yi maka haɗin biyu to ka ga wannan ka san so ka ce ka kwantar da shi ko suna waɗanda yake su ba yi musu wannan ba ka ce su zo kuma ka ci abinci tare duk kai ka ɗauki nauyin wannan to wannan ba ma'ruf ba ne amma an abin da yake kai shi bil ma'ruf kada ka ji tsoron kare saraha da shi da mai gidanka a kada ka ji tsoron ki saraha da shi da mai gidanka ka gaya masa cewa ga abin da kake dauka da karancin ciniki da tsadar abinci a wannan ya shi ya fahimta amma kada ka zauna da yunwa kuma hanyi ne Allah maɗaukakin sarki shi ne ya baka ka'idar da shari'a shi ne ake ga ladan da za a baka ya zama to sananne gare ka nan babu laifi duk da yake akwai jahala din to kuma shi mai kanti sai ya san cewa shari'a ita ce ta ba da wannan dama kada ya zama to sanadiyar kofar rigima in kuma zai zama to kofar rigima tsakanin ku to a ajiye cin abinci a rinka biyan ka kudin lada na jiran kanti da kake yi a sa maka albashi sabani to sai a koma zuwa ga asali na shari'a wanda yake ke daukewar rigingimu tsakanin masu mu'amala Allah ta'ala a'lam zai iya yanke masa idan ya yanke masa ya ce ka rinka daukan kaza da ta abinci idan zai iya wanda ya halaka a iya yanka daukan idan bai yanka ba zai iya cewa ka kira ne wanda ya halaka ya yanke masa wannan shi ma maganin rigima ne ya ce yana ƙara kuɗi bai ko oho yana ƙara ma customers kuɗi don ya samu wancan balance ɗin da ake bashi eh to shi riba a yanki ba a ce ga kuɗin abinci da za a rinka ta'ala ya ce wa idha qila lahum taqu ma bayna aydikum wa la'allakum
turhamuna idan aka ce da su ku ji tsoron abin da yake gabanin da kuma abin da ya wuce gabanin la'allakum turhamuna domin a ci kan to ba a ji jawabin ba jawabin shine abin da aya ta nuna na jawabin na wato jawabin shine a'rafu sai su kujere fiki wato izina da wa'azin da ake yi wato yayin da Allah ya ambaci ayoyin waɗanda suke kira ya zuwa ga tunani sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya biyar da cewar idan ayoyin ma ba su yi amfani ba to ga kuma wa'azi bugu da gari bayan aya wanda za ta sa a yi tunani na hankali to kuma akwai wa'azi wanda zai sa zuciya ta fito wanda zai sa mutum ya shiga kaikayinsa ya yi wato a narko wanda ake baki wanda wato kashe da ake masa wanda zai sa ya tsora saboda tsoro sai daga cikin halayen zuciyar da adam ne da suke sanya shi yake shiga kaikayinsa wanda ko da tunanin hankali bai kai shi zuwa gare shi ba jin tsoron abin da zai iya samunsa wannan zai iya sanya shi wato ya karɓi abin da ake tsoratar da shi da shi to menene abin da ake tsoratar da su shine ma baina abin da yake gabanin mutane shi ne tashin hankaliya ɗaya daga cikin abubuwa da suke sanya mutum ya ji tsoro shi ne a gaya masa abin da yake gabansa na tashin hankaliya da kuma na mutuwa da suke gabansa da kuma abin da yake bayansa shi ne abin da ya samu al'ummomi da suka gabata abin da ya samu al'ummomi da suka gabata yadda suka kalle farfadanni yadda Allah ya halatta da su yadda halattar wannan abu ne wanda yake sananne a cikin tarihi wanda wannan na kasar halakarwa yau da gobe tana faruwa shi ne a tarihin al'umma a yi a cikin zamani ake ganin ta na saukar azaba ta mutane daban da mutum kamar ambaliyar ruwa
kamar girgizar ƙasa kamar iska da guguwa wadda take zuwa ta rinka ɗauke mutane tana ɗauke gida tana buga su a ƙasa suna mutuwa, da kuma sauran jinsi daban-daban na wato ukuba da yake samun mutane. Duk waɗannan ababen da suke sanya mutum yayi sauna, ya ji tsoro. To Allah ya ce idan aka ce musu ku ji tsoro, ku yi taqwa, wato ku ɗauki wiƙaya, ku ɗauki tsari da kariya ta hanyar duba da abin da yake gabanku da kuma duba da abin da yake bayanku, wannan zai sanya ku ce ya kamata mu shiga taitayinmu. Musar rayuwar nan abin da ake gaya mana na ayoyi ɗin nan da suka gabata, to fa gaskiya ne, Allah ɗaya ne, kuma manzannin Allah sun zo da gaskiya. To amma wato wannan faɗa ce wadda take mai girma, wadda take zuwa da ba ma sai an faɗi wanda yake faɗa ba, domin muhimmancin faɗan shi ne abin izina da shi. To a cikin wannan ayar akwai ishara ga cewa at-taqwa, jin tsoron abin da zai samu mutum, sababi ne na saukar rahama, tunda Allah ya ce la'allakum turhamun, abin da aka gaya musu kenan, ku ji tsoron abin da ke gabaninku da abin da yake bayanku domin a jiƙanku. Wato taqwa sababi ce ta saukar rahama, kamar yadda Allah ta'ala ya ce dangane da mutanen annabi Nuhu, wa lit-taqu wa la'allakum turhamun yace yayin da Allah madaukakin sarki ya ambaci annabi Nuhu ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun, kuna mamaki ne wato wa'azi ya zo muku daga ubangijinku domin akan harshen mutum daga cikinku domin ya gargaɗe ku, kuma domin ku ji tsoro, ku yi taqwa domin a jiƙanku. Wato taqwa ita take sanya ake jin ƙai, shi yasa koyaushe ake cewa wato in azaba ta sauka, tana sauka ne saboda saban Allah. To ɗaya daga cikin abinda yake kawar da azaba shi ne saukar rahama, ɗaya daga cikin kuma manyan abubuwan da suke saukar da rahama a cikin al'umma su ne wato jin tsoron Allah. Jin tsoron Allah sanadiya ne na saukar rahama a cikin al'umma, kamar yadda wannan ayar ta faɗa. Allah ya ce kuma wa ma ta'tihim min ayatin, babu wata aya da ta zo musu, min ayati rabbihim, daga ayoyin ubangijinsu, illa kanu anha mu'ridin, face sun kasance masu gujirewa ne ga barin wannan aya. Wato mene zuwan aya? Yana zuwa ne da tilawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga alqur'ani, domin alqur'ani shine yake bayyana ayoyin Allah, to idan da kuma a cikin kawukansu. Saboda haka daga cikin hawadithu dahar, abinda yake faruwa yau da kullun, akwai aya, sai idan ayar ta zo masana Allah, masana al'amarin Allah, sai su ce wannan al'amari abin ai izina da shi ne, wannan al'amari aya ne, to wannan ma yana daga cikin zuwan aya, domin komai aya ne ga Allah. Amma mutane da dama suna rakkana ga barin wannan ganin aya. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum anha mu'ridun wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Da yawa aya a samai da ƙasa suna wucewa da ita, amma suna bijirewa ga barinta. Aya ce amma ba sa ganinta. Shine kamar yanda za ka ga Allah madaukakin sarki ya jarabci mutane da wata hadisa, da wani al'amari na da yafi ƙarfinsu, na tashin hankali ko na tsanani ko na cuta ko na rashin lafiya, maimakon wannan ya zamanto sanadiyar a gane kan cewa wannan aya ce fa daga Allah, sai ka ga an bujire, ana kawo wani tafsiri daban wanda yake jefa mutane a cikin daji, ya imantar da su gabarin ganin ayar Allah a ciki. Shine abin da za ka rinka gani, mutane in an nuna musu kan cewa abin da yake faruwa na fari alal misali, kan cewa abu ne wanda yake daga Allah, a tashi a tuba zuwa ga Allah, a yi rabbul mazali, a yi sallar roƙon ruwa, sai a rinka nuna kan cewa a'a, wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaskata wannan waka ta Jarir da yake cewa a kowane al'amari akwai aya ta Allah da take nuni akan cewa Allah shi kadai ne. Kuma gashi nan Allah ya faɗa a ƙarshen suratul Yusuf, wa kayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamuruna alaiha, da yawa aya a samai da kasa suke wucewa da ita. To babu wanda yake fahimtar ayoyin Allah sai masana, masana Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illa alalimu, waɗannan misalai ne da muke buga su ga mutane, amma babu mai hankali, babu masu hankaltar su, babu masu hankaltar su sai mutane waɗanda suke masana, masana da ilimin Allah, masana da wato sanin Allah, masana da sanin al'amarin Allah. To malamai rabbaniyun, masana alqur'ani da sunna, malaman addini su ne za su janyo hankali su gaya wa mutane wannan aya. Saboda haka wa ma ta'tihim min aya, babu wata aya da za ta zo musu, aya za ta zo ta hanyar bayanin manzo sallallahu alaihi wasallam, kuma za ta zo ta hanyar abubuwa da suke faruwa yau da kullun, wanda masana Allah, magadan annabawa za su ce jama'a ku yi la'akari da wannan, wannan abin aya ce daga Allah, mu shiga taitayin mu a ji tsoron Allah. To wannan shine abin da ake so. To amma su kafirai ko yaushe aya ta zo musu daga cikin ayoyin Ubangiji sai su zama toma. To babu sauran jarabawa. Yawma yarawnal mala'ikata la bushra yawma idhin lil mujrimin, ilimin mu ba zai kai ya zuwa ga wannan ba, amma Allah ya sanar da mu a harshen manzanni wanda mun yi shaida akan gaskiyar su, bari mu imani. To wanda duk ba su yadda ba, suka ce suna jiran wani abu ya zo musu ne na ilimi ba ta hanyar manzanni ba, ba zai musu ba, ba zai zo musu ba, sai ran da abin ya same su. Kuma ran da abin ya same su ba za su rayu ba ballantana su ba da labari, ba za su rayu ba ballantana su ba da labari. Su ce jama'a da kuke shakka ku daina shakka, ya ku ya ce ya su ƴan uwansu a cikin agnosticism, ƴan uwansu a cikin ilhadi, a cikin ƙaryata addini, ya ce to yanzu fa ku gane addinin nan fa da abinda masu addini suke faɗa gaskiya ne. Kamar masu maganar da muke nake yawan ambata muku, waja in Pascal, Pascal's waja, waɗanda zai ce to wato yayin da aka ce idan ka mutu akwai tashin za a tashe ka, wanda ya gaskata idan ya mutu aka tashe shi to dama ya gaskata, wanda ko ya ƙaryata idan ya mutu kuma ya zo za a tashe shi sai ya wannan ƙaryatarsa da sai masa ba ta amfana masa da komai ba, amma wanda ya gaskata in ma ba haka ba ne bai cutu ba, amma wanda ya ƙaryata in ya tabbata haka ne to shi ne ya shiga cikin tashin hankali, shine waja in Pascal au bi ma'anahu da yake faɗa. Pascal kun san sa, wanda yayi geometry. To sannan Allah ta'ala yace wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, kuma idan aka ce da su ku ciyar daga abinda Allah ya azurta ku da shi, qala alladhina kafaru lil ladina amanu, sai waɗanda suka kafirta sai su ce ma waɗanda suka yi imani, anut'imu man law yasha'u Allahu at'ama, yanzu za mu ciyar da wanda inda Allah ya so sai ya ciyar da su da kanta, in antum illa fi dalalin mubin, ku dai kuna cikin patani mabayyani. Wato sai su kafa hujja dan sabo wato waɗanda yake nan yana da wato wani buga misali ne na mummunan halin kafirai bayan bujire ma Allah da suke, da bujire ma ayoyin Allah, da bujire ma wa'azi, da izina, da abin da yake gaba, da abin da kuma ya wuce. Daga nan kuma bayan wannan akwai sifar ruwa, akwai sifar ruwa tare da su. Sifar ruwa tana ɗaya daga cikin ɗabi'un kafirai da yake hana su bin addini, don ruwa tana nuni akan rashin san alheri ga bayin Allah, wanda duk baya san alheri ga bayin Allah to za ka same shi shi ne wanda yake zai hana ma kansa alheri, domin rashin san alherin nan zai sa hatta shi kansa ba zai ma kansa alherin ba. Rowar da suke yi kuma suna nema su kafa ma kansu hujja akan cewa rowar da suke daidai ce, kaga wannan ya fi muni. Da za ka yi rowa akan cewa na san ni marowaci ne da sauki, amma wanda zai yi rowa ya ce ai wannan abin da nake shi ne daidai abin da Allah ma yake so kenan, to kaga wannan shi ne ainihin ya zamanto shaiɗani. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha, shedan yana tsoratar da ku talauci yana umarta ku da alfasha alfasha anan kamar da malaman tafsiri suka ce shine ruwa yana umarta ku da ruwa to wannan shine halin kafirai Allah yace a wannan ayar in aka ce musu ku ciyar daga abin da Allah ya azurta ku aka ce musu su ciyar da miskinai daga abin da Allah ya ba su ai kaga an danganta arzikin nasu ya zuwa ga Allah cewa Allah shine ya ba su to sai su ce a sai kafirai su ce nan Allah bai ce ba qalu bai ce sai su ce ba sai sifanta su a halin su da yake sanya su suke wannan dabi'ar shine kafirci sai ce qala alladhina kafaru sai kafirai su ce ma alladhina amanu waɗanda suke imani domin alladhina amanu yawancin su sune miskinai kuma sune suke cewa sune suke wa'azi san a ciyar a taimaka ma bayan Allah to sai su kafirai sai su ce ma mu'minai yanzu ma ciyar da wanda in Allah ya so sai ya ciyar da su ba zai ciyar da su ba to amma Allah madaukakin sarki ya sanya umarni da hani ya rataya su da abin da yake ya sanya ma kowane dan adam shine ya bashi ikon aikata alkhairi ya bashi ikon sanin menene alkhairi kowane dan adam ya san kyautatawa a cikin asalin fitrarsa kuma yana jin dadin yin ihsani yana jin dadin ya kyautata in aka ce masa ya kyautata yana jin dadi domin shi kansa yana so a kyautata masa to yayin da ya danna wannan yayi amfani da yayi kafa hujja da kaddara kamar ya nuna inkarin hikmar da Allah ya sa a cikin tsarin halitta sai da aka je Jos ana zuwa Jos suna yin fakin fara ta fadi daga jikin waifa sai a bakin kadangare kaga su abinda suka yi su ba su san suna yi ba nan kuwa sun kai abinci ne ga wanda Allah yake ciyarwa haka kawai sai ka ga wata tsohuwa a inda ba wanda ya san sadaka kamar a Ingila sai ga wata tsohuwa ta fito da nama ko madara tana bi tana neman maguna ta ba su su sha su ci haka Allah ya juya zuciyar kanta je ta yi to amma su waɗannan suna kafa hujja da kaddara akan kada su yi wannan ciyarwa kuma ku duba abin da aka ce musu an fito min ma razaqakumullah ku batar daga abin da Allah ya azurta ku wannan ya hada batarwa ta fuskar ciyarwa ta fuskar bayar da masauki a wajen zama ta fuskar biya ma wato ta fuskar kawar ma da mutane tsananin bukatar su tsanani da suke ciki mafi sauki a ciki shine ciyarwa to so sai suka kafa hujjar ma kan cewa ciyarwan ma ba za su yi ba ballantana su katar akan sauran abubuwa ballantana su bada kudin haya ballantana su dauki nauyin asibiti ciyarwa ma wanda take ita ce basic ita ce asali sai su ce ai in Allah ya so zai ciyar da su wato ba za su yi ba har suna cewa ma waɗanda suke ce musu su yi ai suna cikin bata mabayyani wannan ya nuna tsananin wato rowar kafirai kuma rowa tana ɗaya daga cikin miyagun ɗabi'u waɗanda suke hana mutum bin Allah wanda daga cikin wannan su ne suke hana mutum samun saukar rahama a gare shi domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man la yarham la yurham duk wanda baya jin kai to ba za a ji kansa ba ba sa jin kai yadda yake za su bayar da taimako ga mutane kuma har suna kafa hujja da kaddara akan barin akan kin yin haka suna ganin kin ciyarwar rowar da suke da rashin jin tausayi din suna ganin wannan rashin jin tausayin da suke yi akan daidai suke to saboda haka su ma rahama ba za ta same su ba sai ka ga to babbar rahama kuwa shine a ji kanka ka gane gaskiya ka shirye zuwa ga tafarki madaidaici yayin da suka hana abin hannunsu kuma suke ganin suna da hujja akan wannan sai Allah ya hana su abinda yake suka fi komai bukatarsa ita ce shiriya Allah ka kiyaye mu to sannan Allah ta'ala ya ce
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون بل يوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
to da inda kuma baina aidikum din abinda yake gaban abinda yake gaban kowa da kowa Allah ya ce wa yaquluna mata hadha alwa'd kuma suna cewa yaushe ne wannan alƙawari da ake mana na tashin alkiyama yaushe ne za a yi shi ne in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya wato suna danganta fada musu da ake cewa akwai tashin alkiyama ƙarya ne sai su ce to yaushe ne suna wato isti'jali suna gaggauta zuwansa sai Allah ya ce mayan guruna illa sayhatan wahida ba sa sauraron komai face wasa da izgili ko a cikin darasin mu na farko na janyo hankali akan istihza kan cewa wasa ishara ne akan raunin hankali da karancin tunani da raunin tunani da wauta kuna gani duk wanda aka san cewa aka san shi da yin wauta ya ake da yin wannan izgilin ba ce ma comedian ba ba abinda suke sauraro face tsawa guda daya da za ta rike su wahum yakhsimun alhali suna kusuma a tsakanin su wannan itace wanda itace wannan tsawa itace hurawa a cikin kaho wanda za a yi ta za a hura a cikin kaho a hura guda biyu ce a bisa sahihin magana a hura wanda mutane za su razana sannan su mutu wanda wannan hurawar ita ce wanda tsarin al'adar tsarin halittar Allah za su canza rana za ta rasa haskenta idan shamsu kuwirat wajuna ash-shamsu wal qamar a hada rana da wata zuwa su rinka tafiya kamar angalala a dandake su kamar gari mutane su shiga cikin imuwa sannan teku ya tashi kamar an turara shi kasa a girgizar kasa ta rinka darewa ginnuka suna zubewa taurari suna faɗowa to wannan ita ce nafhatul faza wa nafhatus sa'i ita ce wanda Allah ta'ala ya ce wa yawma yunfaku fis sur fa faza man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atahu dafirin a ran da ake hurawa a cikin kaho sai wanda duk suke cikin sama da ƙasa su razana alfaza sai su razana to sai an yi razanin illa man sha Allah sai wanda Allah ya so wanda Allah ya so Allah bai bayyana mana ba ko babu da hanyar sanin su amma kamar yadda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake daga cikin waɗanda Allah ya so akwai hurul in su suna aljanna su ba za su mutu ba dan ba a ce za su mutu ba suna cikin aljanna fasa'iqa man wanda suke sama da ƙasa duk za su mutu illa man sha Allah akwai wanda ba za su ba domin kuma babu da hanyar sanin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waqfi dangane da annabi Musa ya ce za a hura a cikin kaho duk wanda ke cikin sama da ƙasa zai mutu sannan a sake hurawa ta biyu sai a kaso ya zama to ni ne farkon wanda zan tashi sallallahu alaihi wasallam yace sai na ga Musa yana rike da al'arshi da wato madogara al'arshi yace to ban sani ba ya farfado ne gabani na ko ko yana cikin waɗanda aka yi masa afuwa saboda ya riga ya suma yayin da Allah ya tajalli ga dutse. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. To kowannan ne yasa shi da aka hura kaho bai mutu ba, bai sumance ba, saboda an yi masa afuwa da wasuman da ya yi na farko tun a duniya yayin da ya ga da girman Allah ya bayyana ga dutse. To kaga an yi istisna'insa, Allah ya ce illa fafazi'a man fi samawati wal ardi illa man sha Allah. Ita ce kuma as-sa'iq wa nutikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah thumma nutikha fihi ukhra ba'i, wato tsorata da imauta ita ce za ta sa ran ya fita. To ita ce dai guda ɗaya. Thumma nufiha fihi ukhra, sannan a tsu a hura wani hurin, fa idza hum qiyamun yanzurun, sai ga su suna tsaye suna zuba suna jiran ya za a yi da su. Sannan a sake hurawa, to sannan wannan hurawar ta biyu shine sai a mutu. Sannan a hura ta uku bayan mudda tsakaninsu 40, kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira a cikin Sahih Muslim. Aka ce ma Abu Huraira 40 wa yawman, yace abaitu naki, 40 shaharan yace abaitu naki, 40 sana yace 40 aman yace abaitu naki. Ba a san 40 din ne ake mai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da muddar ba, muddar tsakanin mutuwa da kuma hurawa wadda ita ce ta tashi daga cikin kaburbura. To dan sai suka ce hurin guda uku ne, was sahih guda biyu ne, dan al faza' was sa'iq guda ɗaya ce. Haka ambaton su yazo a cikin hadisin Sahih Muslim. Amma hadisin da yake cewa huri uku za a yi, hadisi ne da'if, wanda su Ibn al-Arabi suka dogara gare shi, suka tafi akan cewa sau uku ake hurawa a cikin ƙaho. Sau biyu ɗin nan shine mafi rinjaye, shine abin da Imam al-Qurtubi ya rinjayar a cikin at-tadhkira fi ahwal al-akhirah. Kuma su malamai daga cikin malamanmu na zamanin nan, malamanmu irin su Sheikh Bin Baz da su Sheikh Al-Uthaymeen suka rinjayar sau biyu ne za a hura a cikin ƙaho. To na farkon ita ce wannan sai hatan wahida, kuma mai hurawa a cikin ƙaho ɗin nan mala'ika ne, yana da cikin mala'iku da ambatonsu ya zo da suna a cikin hadisan Israfil, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'ar dare yake cewa Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfil. Kuma ya zo a hadisi mala'ika Jibril yana damansa, mala'ika Mika'il yana hagunsa. Kuma a yanzu ɗin nan ya kama ƙahon, ya sa a bakinsa, ya kasa kunne, ya daga kansa yana gani yaushe za a umarce shi ya hura. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ya zanni in tu alhali ma abucin ƙaho ya linƙuma ƙaho ya sa a bakinsa, ya kasa kunne, ya daga fuskarsa yana jira ya ga yaushe za a umarce shi ya hura ya hura. To wannan ilimi ba ka da hanyar da za ka san shi sai ta hanyar wahayi, sai ta hanyar abinda Allah ya sanar da as-sadiqul masduq, mai gaskiya abin gaskatawa, wanda bai san ƙarya ba, wanda ya fi kowa ƙin ƙarya, ya zayyana mana cewa ƙarya ita ce take kaiwa zuwa ga wutar jahim. Don haka wanda yake bayyana wannan ya za a iya zamanto makaryaci, kallawa hasha. To in kana sauraron wani ilimi ya zo maka daga masu cin Nobel Prize, to haka za ka mutu da kai da masu cin Nobel Prize, sai ka je ka ga gaskiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Shi yasa wani lokaci suke wani zane, wani lokaci a cikin Time Magazine sun taɓa yin wannan. Wani shekaru da dama da suka wuce, wai aka nuna masu binciken science suna ta bincikensu suna ta ƙoƙarin hawa kan dutse, suna hawa kan dutse can ƙarshe sai suka ga malamin addini a sama. Wato duk abin da suke ƙoƙarin su sani, suna ta ƙoƙarin su sani, daga baya za su ga gaskiyar da suke nema masu addini tuni tana wajensu, an sanar da su. Saboda wannan abin wanda yake ba ka taɓa sani ba, sai yana daga cikin kamar yadda Allah yake cewa zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk, wannan yana daga cikin labarukan gaibi da muke sanar da shi ya zuwa gare ka. To Allah ta'ala ya ce wannan wato a tsawa za ta rike su alhali suna husuma. Wani ya buje yaji ana ciniki, wani ana ƙoƙarin an gaisa an yi sabka za a sa hannu, a lokacin nan shikenan sai al'amarin Allah ya zo. Fala yastati'una tawsiya, ba za su iya yin wasiya ba, ce wannan abinda muka bari ayi kaza ayi kaza da shi, wala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un, ba kuma za su iya komawa zuwa ga iyalansu ba. Sun riga sun fita gida, babu zancen su ce bari su koma su dauko kayan su, bari su koma su tanadi, bari su koma su shiri, babu wannan lokacin. Bal mutuwa za su a inda wannan tsawa ta riske su. To wannan ita ce nafhatus sa'iq, kuma ita ce nafhatul faz', wa nafhatus sur, kuma aka hura a cikin wato kaho, fa idahum min al ajdati ila rabbihim yansilu, sai ga su suna fitowa cikin gaggawa, min al ajdati, daga cikin kaburbura. Shi wannan ita ce nafha ta biyu, ita ce nafhatul hashr, huri da ake yi domin a fito ya zuwa ga hisabi. Sai mutane duk sai a fito daga ko'ina, daga bayan ƙasa, da wanda ma aka jefa shi a cikin teku, da wanda ma aka sa tokarsa, aka ƙona shi, aka yaɗa, aka wawwatsa, duk tokar haka za ta tattaro ta tattaro ta zo, sai ya fito daga inda Allah Maɗaukakin Sarki ya umarce shi ya fito. Ana fitowa kuma sai a gaggawa ila rabbihim, ya zuwa ga Ubangijinsu. Shine yansilun, ai suna fitowa, suna sulalowa cikin gaggawa, domin kowa daga ya tashi sai fuskanci jiha ɗaya, ba sai an gaya maka inda za ka tafi ba, ba za ka ce ina za mu ba, ba zancen tambaya, ba zancen tambaya ka ce ina za ka ji al'amarin ɗimuwar ya isa. Saboda mutane za su tashi haka, za su tashi loɓa haka, za su tashi tsirara. Har Aisha take cewa ya Rasulullah, maza da mata su tashi tsirara, wato suna kallon juna. Ya ce ya Aisha, al'amarin ya fi wannan tsanani. Kalu ya wailana, sai su ce ya halakar mu, man ba'athana min marqadina, wane ne ya tayar da mu daga baccinmu, wato daga wurin baccinmu, ko kuma daga baccin namu, ya zamanto shi ne ai daga wurin baccinmu, shi daga kaburburanmu, domin sun ɗauki kabarin wajen bacci ne. Domin tsakanin hurawar da aka yi da aka mutu, tsakanin hurawar mutuwa da kuma tashi na ranar alkiyama, akwai bacci wanda za a yi. Amma waɗanda suke ba a cikin wannan ba, wanda suka mutu suke cikin rayuwar barza, kafirai, ai su ba su ga bacci ba, suna cikin azaba, suna cikin azaba. Amma ɗan wannan fatira ɗin bacci ne za a yi, wanda tsakanin hurawa ta farko da hurawa ta biyu, to shi ne idan aka tashi sai kowa ya ce waye tashe mu daga cikin wannan bacci namu. Haza ma wa'adar Rahman, shi ne sai Allah ya ce wannan shi ne tashin alkiyama da Allah Ar-Rahmanu ya alkawarin sa. Wa sadaqal mursalun, kuma manzanni sun yi gaskiya. Nan abinda manzanni suka zo da shi kenan, su gaya mana. Ba su zo da physical equations ba, ba su zo da chemical reactions ba, ba su zo da dukkan waɗannan abubuwa ba, amma sun zo da abinda yake shi ne gaskiyar gaibi na abinda aka ɓoye mana. Amma kuma za mu gan shi ranar alkiyama. Aka ba mu hankali ne amfani da ayoyi da manzanni suka zo mu gaskata su, domin mu gaskata al'amarin Allah. In kanat illa sayhatan wahida, ba za ta kasance ba face hurawa tsawa guda ɗaya. Fa idza hum jami'un ladaina muhdarun, a tattaro su, wanda wannan wuri dukkanin halitta tun daga farkon halitta har ƙarshe, da ma dukkan sauran halittu ba bani Adam ba kawai, domin har su ma dabbobi da dukkan halittu haka duk. To sai Allah ya ce fal yawma la tuzlamu nafsun shay'a, to a wannan rana wata rai ba za a zalunce ta da komai ba. Adalci, gaskiya, ba zalunci, ba wani wata rai ba za a zalunce ta da komai ba. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, ba za a yi muku sakamako ba sai da abinda kuka kasance kuna aikatawa. Wannan shine adalci, wannan shine gaskiyar da dan ita ne Allah ya halitta, dan ita ne Allah ya halitta, babu alfarma sai ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi nufin ai musu alfarma, su ne masu shafa'a. Amma babu zancen cin hanci, ba rashawa, ba cewar a sunna bayan ba wanda ya gani, babu zancen kan cewa suwa za mu je mu samu rai ta ganin abin da yake faruwa na tashin alkiyama ba. Amma su mata su fitina a cikin kabari tana nan, kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan waɗanda suke cikin kabari za a fitine su irin kwatankwacin fitinar Masihu Dajjal wanda ake ma waɗanda suke a bayan ƙasa. Allah ka amintar da mu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نروك أنك لا تيا بزمن لا تيا. الله كافي من أقرأ الله كافي من زنبامه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أصرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا. أقيادين يا ودتك فسكنت رحيهوا نروق أنك الله كسوكيت لاتيا. الله كسات حيه لاتيا. الله كسات رد إتا. الله كوامت سوكي أكن سنانين دتكي سيكي. Allah muna roƙanka duk waɗanda suke cikin tsanani Allah ka kawo musu sauki, wanda suke cikin kunci Allah ka kawo musu yalwa, wanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu. Allah ka taimake mu kada kai taimako akan mu. Allah ka yi mana shiri kada kai shiri akan mu. Allah ka ba mu nasara kada ka bada nasara akan mu. Allah ka ba mu nasara akan waɗanda suka cuce mu.
Amin.
Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali.
Amin.
Allah ka shiri shugabannin wannan al'umma.
Amin.
Allah ka shiri 'yan siyasa ya zuwa ga abin da zai kyautata layuwar al'umma.
Amin.
Abin da zai kyautata jama'ar wannan kasa.
Amin.
Allah muna roƙanka ka kyautata inganta tattalin arzikin mu.
Amin.
Allah ka yaye wannan tsanani.
Amin.
Allah ka saukar mana da hauhawa farashi da
muke
fama da shi. Allah ka ciyar da mayin wata a cikin wannan al'umma.
Amin.
Allah ka saukar da rahama daga gare ka.
Amin.
Allah ka amintar da tsoron da muke ciki a wannan kasa ta mu. Yawa salina walhamdulillahi rabbil alamin.
Salama lafiya. Qur'ani farfisan hadisi mai lambar girmamawa ta OON.